sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar, kasar Pakistan ta ce ta kashe 'yan awari 20 don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanonin soji biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Sojoji akalla tara ciki har da ofisoshi biyu aka kashe a yayin da kuma su shida suka samu raunuka a gwabzawar da ta barke da tsakar daren ranar Laraba a gundumomin Nashki da Pangur da ke lardin mai fama da tashe-tashen hankula. Fadar sarkin Morocco jiya Asabar ta ce yaron nan ɗan shekaru 5 da ya fada wata rijiya mai zurfi ya kuma makale ciki na tsawon kwanaki 4 ya mutu. Sarkin Morocco Muhammad na 5 ya yi ta'aziyya ga iyayen yaron a wata takardar jawabi da fadar ta fitar. Masu ayyukan ceto sun fitar da yaron mai suna Rayyan daga rijiyar da daren jiya Asabar bayan wani namijin aiki wanda ya ja hankalin duniya. Rayyan ya fada cikin rijiyar mai zurfin mita 32 wadda ke cikin gidansu a ƙauyen Ikran da ke lardin Chufkian mai cike da tsaunuka a ƙasar ta Morocco tun ranar Talata da yamma. Birane a ƙasar Canada ciki har da Toronto mai cike da hada-hadar kasuwanci sun fuskanci rudani jiya Asabar yayin da zanga-zangar da ake yi kan tilasta yin allurar rigakafin corona ta bazu daga Ottawa babban birnin ƙasar, wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a samu tashin hankali tsakanin masu zanga-zangar goyon baya da marasa goyon baya. Zanga-zangar wadda ta samo asali daga Freedom Convoy, ma'ana tawagar yanci, wadda wata tawagar motoci ce da jama'a, ta nuna turjiya kan wani sharadi na yin rigakafi ga duk matukin motar tirela mai son ƙetare kan iyakar ƙasar. Ta rikiɗe ta zama wata dama ta nuna adawa da matakan kare lafiya da kuma gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau. Sarauniyar Ingila Elizabeth II ta yi ta nuna goyon bayanta kan batun amincewa da Camilla a matsayin sarauniya. Tana mai amfani da jawabi na musamman na bakin cika shekaru 70 da ta yi bisa gadon mulki don shelar yanke wannan shawarar, wadda za ta yi tasiri kan makomar masarautar ta Burtaniya. A jawabin da ta yi a ranar jajibirin cika shekaru 70 da ta yi kan gadon sarauta, sarauniyar ta bayyana abin da ta kira fata na haƙiƙa, cewa Camilla za ta zama Queen Consort, wato sarauniya matar sarki, duk lokacin da babban ɗanta Charles Yarriman Wales ya gaje ta kamar yadda ake kyautata zato. A fagen wasanni kuma, ƙasar Kamaru mai masaukin baƙi a gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta zo ta uku. Daga Yaounde ga Muhammad Bashir Laden da rahoton.
Kamaru ta kwato mutuncinta a wasan neman fili na uku, inda ta yi nasara kan Burkina Faso a bugun penalty bayan sun yi kunnin doki 3-3 a mintuna 90. A wannan karamar final da aka buga, dan wasan Burkina Faso Steve Yago ne ya fara zura kwallo a mintuna 24, dadda zuwa hutun rabin lokaci kuma mai tsaron ragan Kamaru Andre Onana ya zura ma gidansu minti 5 bayan an dawo hutu. Dango Watara ya kara yawan kwallayen 3 da banza kenan. Amma 'yan wasan Kamaru ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun nuna kwazo cikin mintuna 20 kafin a yi busan ƙarshe, inda suka fanci kwallaye 3, inda suka hada da Stephen Bauten a mintuna 71 kafin Captain Vincent Abubakar ya zura kwallaye 2 a mintuna 85 da 87. Yin haka ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu 3-3. A bugun penalty kuma, Kamaru ta zura duk kwallayenta 5, inda Burkina Faso kuma ta zura 3. Mai tsaron ragan Kamaru har ila yau Andre Onana ya cafke a kwallon Blati Ture kafin Ambroise Oyongo Bitogo ya zura kwallon ƙarshe. Magoya bayan Kamaru suka ce hankalinsu ya kwanta.
To a gaida Muhammad Bashir Laden.
Labaran duniya duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa akan illar da sace-sacen dalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. Kuma a yau muna shiri na 46 kuma mahalarta taron sun yi bayanai da tambayoyi da dama. Ku biyo ni.
Akwai tambayoyi da yawa Dr. Yahuza Getso da ya kamata ka dan bada amsoshin su kafin a kai ga Sa'idu da babban sakatare da kuma barista Hassana. Shin waɗannan mutane da kai lissafin su da kake cewa gwamnati ta san da zaman su, wai me ke hanawa ne a bi su a kame? Me ya dalilin da zai sa gwamnati ba za ta yi amfani da ikon ta ba, kamar yadda Tijjani ya faɗi cewa ba mutumin da ya isa yi karfin gwamnati? Me yasa ba za ta yi amfani da ikon ta ba ta kame waɗannan mutane? A kullun sai dai mu ji a labarai an je an kai farmaki an kashe ƴan ta'adda 1000 ba wanda yake gani, gobe sai wasu 2000 din su taso. To me ke faruwa ne shin?
To wato abubuwan guda 9 ne, amma zan faɗi 6 kawai, sauran 3 kuma zan bar su amala. Abu na farko, shin Najeriya ƙasa ce? Ita ce amsa kuma ita ce tambayata. Abu na biyu, shin Najeriya akwai shugabanci? In akwai shugabanci, ta yaya ake gane wane ne shugaba? Abu na uku, gwamnatin da nace zan fada muku ta biyar an zo gabar. Misali yanzu idan ka baro garin Gusau zaka zo garin Funtuwa, zan gaya mana manyan garuruwa guda 6 ko 5, kana da Kwatarkwashi, kana da Tsafe, kana da Lamban Mada, kana da Magazu, kana da Kuceri, kana da kamfanin mai lafiya, kana da Sheme. To bari in tsaya nan, na tsallake wasu kuma na ki fadan wasu bisa dalilai na kaina. To inda zaka fara, inda zaka samu jami'an tsoro shine idan ka zo Yankara. Waɗannan jami'an tsoro na Yankara walle-walle ake yi, su da suke rike da karfe da ake cewa bindiga, suna shakkar wanda yake cikin mota, kuma wanda yake cikin mota yana shakkar su saboda kowa bai yarda da kowa ba. Duk wanda aka gani da uniform akan titi, ma'ana kayan sarki da hoton alamar dan sanda ko soja ko ko dan sandan musamman da ake cewa mobile ko ko DSS ba a yarda da shi ba, saboda shugabannin tsarin tsaron Najeriya ba shi da tsarki, yana cikin kazanta ne. Abu na biyar, daga shekara 35 da suka wuce zuwa yau, ma'aikatan tsaro waɗanda aka ɗauka tun daga sojan ruwa, sojan sama, sojan ƙasa, dan sanda, jami'in tsaro na farin kaya, mai fada da sha da fatocin miyagun kwayoyi, mai fada da rigimar dukiyar ƙasa da ake sata wanda ake cewa EFCC ko ICPC, jami'in kwastan, dukkaninsu ba su da gaskiya, kuma ba su aiki tare, kuma makiyan juna ne, sannan kuma ba a ɗauke su a tsarin da ya dace ba. Tun daga shugaban sojojin Najeriya, abin da ya kai kurtu na ƙarshe, tsarin da ake bi na ɗaukar ma'aikatan tsaro ba ita aka yi amfani da ita aka ɗauke su aiki ba. Akwai gunzugulu, akwai munafunci, akwai kinibibi, akwai son zuciya. Yayin da gwamna yana da list da yake badawa, sanata ya bada list, shugaban karamar hukuma ya bada sunaye, shugaban jam'iyya na karamar hukuma ya bada sunaye, kwamishina ya bada sunaye, babban sakatare na ma'aikatan gwamnatin jiha da na tarayya shi ma ya bada sunaye. Su ake bada sunayen nan nasu, tamkar akuya a kasuwa, haka ake ɗaukar ma'aikatan tsaro a Najeriya. Idan ka je kasuwa zaka sayi akuya, kugunta zaka kama ka bugi bayan ta kace wannan za ta yi mai. To haka kowanne yan aka aika cewar wane baka da sun, baka da wanda zamu dauka, za a dauka ma'aikata guri kaza, haka ake dauka.
Kenan ba abin ka'ida kake?
Babu ka'ida. Shekara 35 zuwa yau, duk wanda aka dauka, ni na ce sama da kashi 85 cikin 100 ba dauke su bisa yanda ya kamata ba, ba dauke su akan suna sha'awar aikin ba, ba dauke su akan suna son aikin ba. A'a, wani ne kawai zai ce ai matata tana da ɗa wanda ya gama guri kaza a kawo takarda. A wannan gwamnatin Malam Muhammadu Buhari, ina zaune a wani gidan minista daga cikin ministocin Najeriya, suna jina, sun san waye ni, kuma sun san inda akai. Minista ya zo ya kawo
takardar daukar aiki na ƴaƴan minista guda biyar akan ido na akai wannan ministocin guda biyun suna saurare suna jina ɗayan su da na san zai gani komin dare zai mun magana kuma na fada kuma idan lokaci yayi zami warwara duk da a wannan lokacin kai tsaye na gaya musu cewa ga ɗaya daga cikin matsalolin dake kawo matsalar tsaro domin mu ma muna da kanne waɗanda ya kamata a dauka aiki sun cancanta ba dauke su ba kuma ɗaya daga cikin shugabannin gurare masu tsantseni inda ya kamata a samu tsantseni shi ma ina da shaida kwakwara wacce ina zaune a gidan wani minista yazo ya kawo takardar daukar aiki na kanin matar ministan kuma ga kannan ministan suna zaune ba su da aikin yi
to yaushe za a yi warwaran nan Dr. Yahuza Gezo kana cewa za a yi dukkan
sannu ba ta hana zuwa mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura sannu ba ta hana zuwa ai a hankali muke zurowa saboda haka abu na shida a koma turbar gaskiya wacce in an koma tsarin daukar ma'aikata a dauke su yanda ya kamata to in an fara wannan ina sa ran cikin shekara 200 masu zuwa a fara gano hanyar maganin tsaro a Najeriya watakila a lokacin Yahuza Getso ya zama kashi an manta da inda kabarin shi yake saboda haka a wannan in an fara yanzu kenan to yanzu maganar da muke yi har yanzu ba wanda ya ce a fara balantana a fara din to daga sanda aka fara daukar ma'aikacin tsaro yanda ya kamata bisa tsarin da dokar kasa ta tanaza kullum muna magana cewar misali zan baku mun yi wasu zama akalla a kimanin watanni uku da suka wuce da mutanen da duk sanda za a zauna sai an samu wanda a cikin su zai yi wata magana wannan maganar ko yau na jita an cewa na ya mutu ko eh wallahi haka naji ai mu ma nan gurin da wuya a wuce shekara 20 wanda ma ya kai shekara 10 a cikin mu nan ai yayi tsawon kwana ai sai sa'a tafiya ake yi fa sosai amma masu cewa ana tafiyan nan sune kuma yan gunzugulu sune munafikai sune annamimai sune suke juyawa baya daga jihar Zamfara ka fito ina kalubalantar shugabannin gwamnatin jihar Zamfara tun daga director abin da yayi sama su gaya min ni ina da kididdiga na waɗanda suka maida ƴaƴan su Kano da Kaduna suka sayi gidaje ƴaƴan su suka ci gaba da karatu ni ina da kididdiga kuma ina ci gaba da ginawa a kanta kuma ina yin wannan a jihar Katsina jihar ne jama'a na tura ma'aikata na sun je sun fara wannan aikin saboda haka zamu fito da wannan mu gaya wa duniya idan lokaci yayi yawan ƴaƴan da shugabannin gwamnatoci waɗanda suka dauki ƴaƴan su suka kai su makarantun da digaru suka dauke su garin su suka rufe makaranta don karfa makaranta ai kana jin tsoron shi wanda yake aikata laifi kenan sannan abu na shida
sai a bari Dr. Yahuza kafin ka fadi na shidan nan bai kuma karantun abu dai a zo a kakkashe yaran
a ita ce to ka zan yi da warwara abu na shida lallai iyayen yara suna da rauni kuma suna da nauyi ko da yake shugabannin kamar yanda wasu daga cikin masu jawabai suka fada babu talaka a gaban su kuma tsururutar rayuwa suke yi da zumma cewa kada ƴaƴansu su sha wahala to ita rayuwar dan adam tun kafin a halicci duniya an fadi wa za a haifa yaushe za a haife shi me zai samu me zai rayu akan shi kuma zai ji dadi ko zai sha wahala kuma yaushe zai mutu to a hirdin ku wallahi abin da kuke tarawa baya kara wa ƴaƴanku komi kuma wanda ba shi da shi baya rage wa ƴaƴan shi komi na abin da Allah ya rubuta za su samu saboda haka ku bude makarantun nan yaran mutane su je su ci gaba da karatu malaman da kuka dakatar ba sa aiki kuka rufe makarantu muna da kididdiga na bincike da muke yi akwai da yawan su sun shiga wata dabi'a wacce wannan dabi'ar matsalar za ta fito nan da shekara 25 masu zuwa za ta zama ruwa Najeriya wata matsala mai cin gashin kanta ba mu da wanda ya ba mu damar mu yi bincike akan yara amma honorable yayi magana akan illar hana yara zuwa makaranta shine koyon waɗansu daga cikin ɗabi'u waɗanda wannan wani shafi ne mai cin gashin kanshi in an bude shi ma za a shiga wani hali saboda haka mafita da kuma hanya ta gaskiya ita ce na farko dai ni Yahuza Getso da Malam Muhammadu Buhari uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya duk sunanmu mutane bai da wuta bai da aljanna bai da mutuwa bai da rayuwa bai da ci bai da sha bai da numfashi don haka ban ga dalilin jin tsoron shi wajen gaya mai gaskiya ba sai mun janye zama munafukai da annamimai da kuma ƴan fada wajen gayawa shugabanninmu gaskiya ido da ido babu sauran duk wanda kowane ne ai sunan shi dai mutum daya mace ce ta tsuguna ta haife kai ta tsuguna ta haife ni to waye kai san ba ku misali je an tare ni akan hanyar Kaduna cikin dare ina kan hanyar dawowa an tare ni wanda za su fita yanzu sun duba za su ga bugun da aka wa mota ta amma a ƙarshe reverse ne na koma jefo wani ba aka yi aka fasa glass ina reverse ne na koma da na koma barayi ne da bindigoyi kalmomin da nayi musu kalmomin su suka sanya suka ce dan Allah in dauke su in aje su guri kaza sata suka fito yi amma wallahi wannan daren dai sun fasa da bindigogin su a hannunsu, kuma na ga bindigogin na Airbus na koma. So na kaddara cewar mutuwar dai guda ɗaya ce, dalilanta kuma suna da yawa. Saboda haka shugabanninmu ba ku da gaskiya, ba ku da amana, ba ku da gaskiya, ba ku da amana. Akwai zalunci a ƙarƙashin zukatanku. Jami'an sojan ruwa suna rige-rige da jami'an sojan ƙasa, jami'an sojan ƙasa suna rige-rige da jami'an sojan sama. ‘Yan sanda masu baƙin kaya suna rige-rige da ‘yan sanda masu kayan aiki na musamman mobile. Jami'an aikin tsaro na farin kaya suna rige-rige da ‘yan sanda da sojoji. Kalmar rige-rigen nan da nake faɗa ita ce competition tsakanin jami'an tsaro. In ba a cire wannan ba, ba za a taɓa samun gyara ba. Wallahi, wallahi ranar da na saurari jawabin kasafin kuɗi na shekara ta 2022, wallahi kwana ne ina kuka. Kwana ne ina kuka ina zub da hawaye. ‘Ya’yana da wanda yake shekara 7, da wanda yake shekara 9, da wanda yake shekara 12, wallahi rungume ni suka yi maka kwana muna kuka. Don kukan da nake ba su san kuka me nake yi ba. Su kuma babansu yana kuka, su ma suna kuka. Ɗaki ɗaya muke kwana. Dalili na shine wannan kuɗin da Malam Muhammadu Buhari ya kasafi. Tambayar da nake wa kaina, wannan kuɗin Malam Muhammadu Buhari, ina turo tambaya gare ka da duk wanda yake da iko a Najeriya. Sabuwar duniyar za mu je mu gina, mu kwashe ‘yan na ɓangaren tsaro kawai fa, mu kwashe ‘yan Najeriya mu je mu kai su can saboda su aminta.
Kana nufin yayi yawa ne?
Yayi yawa, yayi yawa. In sabuwar duniyar wata za mu je mu gina, a duniyar wata mu je mu gina sabuwar Najeriya, a kwashe ‘yan Najeriya a kai su can, to na yadda. In ba haka ba, wannan kuɗin da ka faɗa akwai ƙarya a ciki, kuma wannan kuɗin da ka faɗa ba za su je ko ina ba, za kuma mu kai ranar da za ka ban mulki nan da kwanakin da ba su kai 1,000 ba. In ka ban mulki, zan tara ‘yan jaridu in sake bita na abubuwan da ka kashe a harkar tsaro tun daga lokacin da ka hau gwamnati a shekara ta 2015 zuwa yau. Kuma ina sa in gaya wa mutane, wannan matsalar ta tsaro tun shekarar 2001 na fara rubuta wa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kebbi wannan matsalar yawan bindigu a cikin al'umma. To yanzu yawan bindigun da suka yi yawa a cikin al'umma ga malam nan, ai magana kwashe su bai ma ko taso ba. Magana ake wanda take hannun shi ya san me yasa take hannun shi. Domin babu shirin za a iya kwashe su daga nan zuwa shekara 200. Saboda matsala ce ta cewar shin Najeriya ƙasa ce ɗaya, shin Najeriya akwai shugabanci biyu, shin shugabancin wanne iri ake yi. Abin nan ne fa da ake cewa kashin dankali shine. Saboda haka in za a gyara, gyaran yana da sauki amma yana da wuya. Sai an yi abin nan da ake cewa an bi hanya tura ta kai bango. Naji malama Aisha da malam suna cewa ba yanzu ba, ba za a yi ba. To lallai sai an yi wannan kuwa sannan za a samu mafita. Saboda su babu abin da suka tasa a gaba, sai kansu, sai ‘ya’yansu. Kuma mu muna kyakkyawar mu'amala da su. Mun san su, sun san mu, ko kuwa in ce na san su, sun san ni, sun san waye ni, na san waye su, ba boye nake yi ba. Saboda haka ya rage na su. Idan kunne ya ji, ganga jiki ya tsira, shege ka fasa, shine abin da mutumin arewa. To ba ina nufin shege ka fasa irin wanda ake faɗe ba, ba shi nake faɗa ba, ba shi nake faɗa ba. Abin da nake faɗa shine, wato kun san idan yaro yana ciwo, in uwa ta sa shi a kirji, ƙanshi da ɗumin kirjin uwar yana sa yaron arzikin Allah ya sako ya samu sauki. To mu ma mun miƙa ga Rabbul Izzati da tsofaffin nan da mata da ƙananan yara da suke addu'a, ita ce za ta yi tasiri. Gwamnatoci kuna ƙoƙari, abin da kuke yi muna yabawa, amma ba za mu daina faɗin kuma inda kuke kasawa ba.
Farko dai abun da ya danganci harkan lalacewar ilimi a arewacin Najeriya. Na farko kenan, kamar yadda Dr. ya dauko dogor bayani, ba dauko hanyar magancewa ba. Amma ni korafina a nan shine, na faɗa ɗazu a shimfiɗana na farko, in arewa ba ta Najeriya to a faɗa a fito a yi bayani wa arewa, sai a cire su a sama musu ƙasansu. Domin waɗannan yaran duk al'umman da ta ginu babu ilimi za ta zama raunaniyar al'umma. Duk ƙasar da take duniyar nan kowace irin ƙasa ce ta gine ne da ilimi, sannan ilimi yake aiki wajen aiwatar da kowane irin abu na duniya. Sannan wannan yanki ko ba za mu yadda a bar wannan yankin ya faɗa halin haulayu na magana ilimi ba. Tun farkon a baya muna faɗa rufe makarantun nan ya fi ta'addanci, ya fi rike bindiga ta'addanci. Duk wani wanda yake rufe makaranta bai san abin da yake yi ba. Domin cin mutunci ne ne da kuma cin zarafin al'umma a rike yara a makaranta. In kika duba ko a COVID da aka sa lockdown din nan ya isa baki ansan cewa rike makaranta bala'i ne. Yaran arewacin Najeriya sun zo sun samu wani abu ma wasu kwakwalwansu ya zama kamar akwai tabin hankali.
Da waɗannan bayanai na Sa'idu Samba Captain muka kawo ƙarshen shirin na yau. Sai makon gobe idan mai kowa mai kome ya kai mu za mu dora. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na nan Abuja, ni Madina Dauda ke cewa assalamu alaikum.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau muna wani gurin saida abinci ne, wani babban shagon saida abinci wanda ya suna Shagalinku. To a gefen sa akwai wani malami da muka samu. Malam ko menene sunanka?
Halilu sunan.
Halilu wa?
Halilu Isa.
To Malam Halilu, kaman daga wani gari kake?
Sokoto.
A ina a Sokoto, cikin garin Sokoto koko ina?
Gada.
To Malam, wani irin sana'a kake yi ne? Gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka, ga kuma wata yar baka jaka haka ko?
Magunguna nake sawa na gargajiya.
Okay, magunguna na gargajiya. Ringanshi. To. To waɗannan magunguna na menene?
Na gyara gida ne, na aure, na gida, na karfin maza haka, na iyali.
To ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida, me yasa ka baro gida can gada ka taho nan Abuja kake wannan sana'a?
Saboda nan yafi min can gidan da na baro, nan yafi. Shi yasa na baro gida na zo nan Abuja, yafi gida kan inda nake. Akan harkar kasuwanci na fi jin daɗin shi anan fiye da gida.
To kaman yanzu wannan kaya da kake siyarwa, kaman jarinka ya kai nawa?
Tun daga 50,000 abun da ya sama ina jiya su.
Yara 50,000?
Eh, abun da ya sama ina jiya su.
To amma a kowace ranar Allah kana kaman cinikin nawa?
Eh, to kasan ita kasuwa ta Allah ce. Akwai lokacin da za ka yi ciniki yadda ba ka tunani. Akwai lokacin da za ka yi ciniki kaɗan. Akwai lokacin da ma za ka yi to ba ka sai da komai ba.
To amma akan wannan sana'a taka baka taɓa samun wata matsala ba?
Ana ta an matsaloli ke ana samun matsaloli da ba a rasa ba, amma kafin a same su dai ana da alhamdulillah. Amma ana samun matsaloli, ai ba abun na duniya wanda kai kace baka samun matsaloli, dole sai ka samu matsaloli kuma, amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu.
To akan wannan sana'a kaman wace irin matsala ce zaka iya tunawa cewa wace ka taɓa fuskanta?
Wadanda ta fuskanta a can da matsalar mutane irin rashin kasuwa a can da can zuwan shigo wannan gwamnati, na dan fankaci matsalar rashin kasuwa. Amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kauta ruku. Amma farkon zuwa wannan gwamnati na hadu da matsaloli na rashin kasuwa.
To a rana kana kaman cinikin nawa?
Nakan cinikin 10,000 sama da haka duk ina yi, in Allah ya kawo
rana ta. To kaman a ina kake ga kaman nan birnin Abuja, za ga kaman wasu na ganin birni ne kaman na ma'aikata. Ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama. Kaman a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ni ina Maraba ne.
To amma kana biyan kaman kuɗin haya kaman a ce nawa?
Mun kama haya ne mu hudu, muna biya 50,000 a shekara muke biya.
A shekara naira 50,000?
Eh.
To kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida?
Duk bayan wata biyu ko wata ɗan rabi nakan zo gida.
To shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa, yaya ake shan sa?
Ana shan shi kaman wannan da ka gani haka, kaga wannan marfi ne aiko?
Eh.
Ana shan shi marfi hudu kullun kullun zuwa sati dai ka shan shi. Idan ka shan shi zuwa sati ɗaya ya ishe ka, za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani, ko irin kana da sanyi haka ko basir, in ka banda bangaren iyali, in ka sha shi lafiya lau ne ba tare da wata matsala ba, ko shi za ka ji lafiya a jikinka. Yana kara ma namiji kujari sosai da sauran, kana da basir da sanyi duk za ka ji lafiya lau ne. Habal ne maganin bai da wata matsala. insha Allah.
To malam Allah ba da sa'a.
Amin saboda mai. Nagode. A'a wannan Lagos ake hada shi. Wannan kuma Ghana ake hada shi.
To ku kuke hada wannan magani a nan daga Sokoto kake hado shi ka taho da shi nan ko kuwa a nan Abuja kake hado shi ko daga ina kake samu shi?
A nan nake sai wurin diloli. Wannan ana hada shi da nuna mu ga hena. Ana hada shi a Lagos. Wannan kuma nuna mu kana hada shi a Ghana. Amma akwai mayan ɗan kasuwar su ke kawo mana sari a wurin su na sayarwa.
To yanzu kaman wannan kana saran shi kaman nawa?
A to ai ka san kasuwa ne. Idan na dai gama dai ina saran shi amma ka san kasuwa ne. Kaga yanzu kaman wannan ai ka ga yanda yake su kaga kuɗin shi.
Naira 300,000.
Haka muke saran sa. To amma kun ba mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi.
To Allah ya taimaka.
Amin amin nagode. Nagode da wannan dama da kawo.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin, ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Thank you.
mace da ku ba Hausawa, ku mace da ku ba Hausawa, ku mace da ku ba Hausawa, ku mace da ku ba Hausawa.
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.